This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 6 ga watan Mayu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce mazauna gabashin Rafa su koma wani wuri da hada da Khan Yunis, wani mataki da ke zuwa kafin farmaki da Isra'ila ke shirin kaiwa a Rafa. Jama'ai a yammacin Rasha sun ce wani jirgi na maraba tuki na Ukraine ya kashe akalla mutane 6 a yau Litinin a yankin Belgorod da ke kusa da iyakar Rasha da Ukraine din. Kana kasar Jamus ta bi sawun NATO da sauran 'yan uwanta kasashen Turai wurin yin kashe ne cewa kutsen yanar gizo da Rasha ke yi zai haifar da mummunan sakamako.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rukuni na biyu na sojojin Rasha ya isa jamhuriyar Niger dauke da tallafin kayan aikin soja da kayan agaji da nufin ba sojojin Niger horo da kuma karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu. Yan fafutuka a kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da batun.
A kawo soja aje shi ya zama ya samu sansani na zama shi ne bai da uwani a cikin yau da gobe ta Niger. Mai horo da hulɗa ta soji babu wani matsala ma.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji wata hira da muryar Amurka ta yi da wasu mayakan ƙungiyar Boko Haram da suka miƙa wuya a kan yadda suka shiga ƙungiyar da yadda suka samu makamai da kuma Batalliya Sharibu, ɗaliban makarantar Dabci ɗaya tak da ta rage a hannun mayakan.
Ya sarewa tana tattun cari.
Wane ne aureta ta?
Wanda ya aureta an kashe shi kuma wani ya kara aureta.
Ni kana ga akwai inda za ya samu ta?
Eh to wajen Aryan su din ba wai ba za ya same ta bane. Dan ba wanda kaman za yi community cam da shi.
To duk za ku ji wannan bayanan nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma baban gida Jibrin zai kawo mana shirin ilimi, inda za ku ji cewa an keɓe wasu cibiyoyi na jarabawar JAMB ta shiga jami'a don ɗalibai masu buƙata ta musamman a faɗin Najeriya. Amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta faɗa a yau Litinin cewa mutane da ke zaune a gabashin Rafa su koma wani wuri da sojojin ke kira yankin jin kai da aka buɗe da ya haɗa da Khan Yunis, wani mataki da ke zuwa kafin farmaki da Isra'ila take shirin kaiwa a Rafa. Ma'aikatar tsaron ta Isra'ila ta kafe a shafinta da dandalin sada zumunta da harshen Larabci cewa sojojin Isra'ila za su ƙara ƙaimi wurin fatattakar ƙungiyar 'yan ta'adda ta Rafa, don haka duk wanda ke zaune a wurin zai jefa rayuwarsa cikin haɗari. Isra'ila tana shirin kai farmaki a wani wuri da ta ƙayyade a Rafa, a cewar kakakin ma'aikatar tsaron. Kana ya ce kimanin mutane 100,000 ne aka buƙaci su tashi daga gurin. A baya Isra'ila ta bada irin wannan kashedi a cikin wannan yaki da take yi domin kakkaɓe ƙungiyar 'yan bandaganta Hamas daga zirin Gaza. Falasɗinawa da dama ne suka tashi suka nemi mafaka a wasu sassa na Gaza bayan kashedin da Isra'ilan ta musu. Jami'ai a yammacin Rasha sun ce wani jirgi na Ukraine mara matuƙa sun hallaka mutane 6 a yau Litinin a wani yanki na da ake kira Belgorod da ke kusa da iyakar Rasha da Ukraine. Gwamnan yankin Belgorod Vyacheslav Gladkov ya faɗa a dandalin Telegram cewa jirage mara matuƙan sun afka wa motoci da dama, kana harin ya raunata sama da mutane 30. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa rundunar tsaron sararin samanta ta harbo jirage marasa matuƙa 12 a cikin 13 da dakarun Rasha suka harba a cikin dare. sojojin saman Ukraine sun ce an gano jirage mara matukan ne a yankin Sumy da ke arewa maso gabashin Ukraine a kusa da iyakar Russia. A hali da ake ci kuma kasar Jamus ta faɗa yau Litinin cewa ta dawo da jakadanta a Russia tsawon mako guda a Berlin domin jin tabakinsa biyo bayan zargin wani harin kutsen yanar gizo a kan wato jam'iyyar shugaban gwamnatin kasar Jamus Olaf Scholz. A makon da ya gabata Jamus ta zargi jami'ai na ma'aikatan tsaron Rasha da auna jigajigan jam'iyyar Social Democrat ta shugaba Scholz da wasu muhimman ma'aikatan gwamnati da masana'antu a wani harin kutsen yanar gizo. Berlin ta bi sawun NATO da sauran 'yan uwanta a kasashen Turai wurin yin kashedi cewa kutsen yanar gizon da Rasha ke yi zai haifar da mummunan sakamako. Ofishin harkokin kasashen waje na Berlin ya faɗa a yau Litinin cewa gwamnati tana ɗaukar wannan batun da na baya-bayan nan da muhimmanci, a don haka ministan harkokin wajen ƙasar Annalena Baerbock ta yanke shawarar dawo da jakadar Jamus Alexander Landstrom, ta ce zai koma Moscow bayan mako guda. Gwamnatin Jamus ta ɗauki wannan al'amari da muhimmanci a matsayin wata ɗabi'a da ke kawo cikas ga 'yancin ƙasar ta demokaradiyya da hukumomi kuma da ke taimaka musu, in ji mai magana da yawun ofishin harkokin wajen ƙasar Catherine Dechor.
To, kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Rukuni na biyu na sojojin Rasha ya isa jamhuriyar Nijar, waɗanda aka ayyana a matsayin masu aikin horo a ci gaba da ƙarfafa hulɗa ayyukan soja a tsakanin ƙasashen biyu bayan juyin mulkin da ya hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum. Kafar talabijin ta RTN mallakar gwamnatin Nijar, wacce ta nuna wani jirgi da ya sauka a filin jirgin saman Yamai a ranar Asabar 4 ga watan Mayu, ta ce tawagar dakarun Rasha na ɗauke da tallafin kayan aikin soja da kayan agaji. Wannan dai na wakana ne a wani lokaci da hukumomin mulkin sojan CNSP ke ƙara ɓullo da matakan raba gari da ƙasashen yammacin duniya, ciki har da Amurka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Jirgin kargo ne ya sauka filin jirgin saman Jore Hamani na birnin Yamai a ran Asabar 4 ga watan Mayu 2024 ɗauke da wasu sojojin Rasha masu aikin horo da ba a bayyana adadinsu ba, a ci gaba da ƙarfafa hulɗar ayyukan sojan ƙasashen biyu. Yunƙurin da wani ɗan fafutuka Hamidu Sidifodi na ƙungiyar kulawa da rayuwa ke ganin ya yi daidai.
Ta hulɗa da kowace ƙasa ana iya yinta saboda ci gaban tsaro, wannan ya yi daidai.
Karo na biyu kenan da gwamnatin Putin ke aiko da dakaru domin ƙarfafa gwiwa ga sojojin Nijar a yunƙurin neman mafitar matsalar tsaron da ƙasar ke fama da ita. Sanadiyar ta'addancin da ya addabi yankin Sahel.
A kawo soja a aje shi ya zama ya samu sansani na zama shi ne bai da umarni a cikin tahiyar yau da gobe ta Nijar. Mai horo da hulɗa ta soji babu wani matsala ma.
Ba idan kayan aikin tsaro, jirgin ya zo da lodin kayan abinci a matsayin wata gudunmuwa. Abinda kafar gwamnatin ta Nijar ta ayyana a matsayin wata alamar da ke fayyace girman alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu. To, koya masana ke fasara yadda rashar ke ƙara karkata wajen ƙasashen Sahel? Mustapha Abdullahi masani ne kan sha'anin diflomasiya da harkokin tsaro.
Da yake tana so ta samu ri sosai a waɗancan ƙasashe, ta samu karɓuwa ga masu ikon kuma ga 'yan ƙasa kenan, dole ne za ta samu ta yi husa a irin wannan wadda Amurka ta za ta yi. Amma wani Rasha, wani China, su ba su san menene aikin agaji ba. Rasha in ba harkar yaƙi ba sai kasuwanci. Ita kuma China kasuwanci ne.
La'akari da hakan ya sa ƙwararru gargaɗin gwamnatocin ƙasashen da a halin yanzu ke matuƙar ɗasawa da Rasha su canza salo domin morar wannan hulɗa fiye da abin da ta fara bayarwa.
Ba a ba wannan ƙasashe na Sahel biredi ba, amma akwai masu ƙaƙani aikin wannan biredi ɗin. Da su Rasha ɗin da yake suna da masana, su game da masanan na ƙasashen Sahel ɗin a yi ayyuka na cigaba. Don kasan wani petrol, wani uranium, wani minini mai ƙarewa ne, amma harkar noma ƙasa ba ta ƙarya.
Wannan shine karo na uku da Rasha ke aiko da jirgi dauke da lodin kayan aikin soja da tallafin abinci zuwa jamhuriyar Niger a ƙasa da wata guda, kuma karo na biyu da take turo sojojinta masu aikin horo a wani lokacin da ake tsara jadawalin kwashe sojojin Amurka 1,100 da ke yankin Agadez, kamar yadda hukumomin CNSP suka yi umarni a tsakiyar watan Maris. Rahotannin ƙarshen mako sun ce sojan na Rasha na zaune ne dabta inda wasu sojan Amurka ke girke, wato filin jirgin sojan sama Escadrille da ke birnin Yamai, wanda kuma nan ne sansanin da sojan Faransa suka zauna kafin a kore su daga ƙasar a ƙarshen shekarar 2023. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin, wanne ya tabbatar da wannan labari, ya ce rayuwar dakarun Amurka ba ta fuskantar kowace irin barazana a halin yanzu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya.
Wata gagarumar ambaliya sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwariya a jihar Rio Grande do Sul a ƙasar Brazil ta kai adadin mutane da suka mutu zuwa aƙalla 78 ya zuwa jiya Lahadi. Kana ta raba kusan wasu 120 da muhallansu. Ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadaje a birane da dama. Ruwan saman ya kuma haddasa gocewar laka, kana ya karya wani bangare madatsar ruwan da ke samar da wutar lantarki. Masu aikin sa kai sun yi amfani da kwale-kwale da baburan ruwa da ma masu ninkaya suka taimakawa aikin ceto da ake gudanarwa. Ambaliyar daga ruwan sama kamar da bakin kwariya a yankin a kwanakin nan da suka gabata sun shafi sama da kashi 2/3 na kusan birane 500 a jihar wanda ke da iyaka da ƙasayen Uruguay da kuma Argentina. A ƙarshe, wani sharhi da cibiyar Gallup mai bincike akan bayanan sirri da ke zaune a Washington ta yi a yau Litinin ya nuna amincewa da shugabancin Amurka a duniya ya zarce China. Rahoton ya ce kodayake ƙasashe da dama sun fi amincewa da shugabancin Amurka, amma goyon bayan ƙasashen biyu a duniya ya ragu a shekarar 2023.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Biyo bayan karya lagwon kungiyar mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da sojojin Najeriya suka yi, mayakan kungiyar na ci gaba da mika wuya. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ya ziyarci yankin ya samu tattaunawa da wasu kwamandojin kungiyar da suka yi saranda.
Sannu a hankali, manyan kwamandojin Boko Haram na ci gaba da mika wuya ga rundunar sojojin Najeriya. Wannan kwamanda na Boko Haram da ke zama hadimin tsohon shugaban kungiyar Abubakar Shekau da har wa yau na ɗaya daga cikin waɗanda suka sace ɗaliban makarantar Chibok a jihar Borno da halin yanzu ya tuba ya mika wuya. Ya shaida min yadda aka yi ma ya shiga wannan kungiya ta Boko Haram da kuma alakarsa da Abubakar Shekau.
Ni na da zama da Shekau saboda lokacin da muna almajiranci ne muka haɗu.
Aina
lokacin da an harbe shi a kafa yana zama da maturu, a nan na fara haɗuwa da Shekau. Yadda muka zama Boko Haram,
ka ji da shi tun kawo a faraki kenan?
Na san shi ya sani a lokacin da aka harbe shi a kafa an jamboye shi a da maturu
ba faraki kenan.
To a nan ne muka harbe shi kuma a lokacin ni kuma ba wani babu ni marar yi, sai na sai ni almajiri sun dauke ni sun tafi da ni ina irin su wanke kaya
guga haka
da su din
a sifatan.
Okay, haka muna tare da suka tashi
lokacin gwamnati ba ta sani ba.
Da suka tashi
a alimara miko?
Da suka tashi sun fita. To ni na dade ma to kuma ya kai shekara biyu so sun fita ni ina cikin gari. To a cikin gari ma bani da komai a hannu, su ne suke tura min kuɗi ina kashewa ina duk abin da na da.
Kuma ta yake tura ma kuɗin horo?
Da so za ka fari. Har na je daji. Kuma da na je daji na yi karatun shekara biyu har yanzu an ce ka gyara karatunka. na yi sauƙin kurare a nan na fara yaki a nan ne sai suka nara ni shugaba in tara mutane a ƙarƙashi na an ba mu motoci da bindi a nan muka fara yaki kuma yaki
kamar yana da kai yaki
da yawa
kamar kwada kuma wuri biyar haka
wuri biyar a wuri biyar mai sauƙi na yaki
na
ji dama turukun daga tababalewa biyu Chibok Tambuwa
ka san lokacin da ka riya matan Chibok
amma
kana ci lokacin da ka riya matan Chibok
eh
na go kai so
san bisa
kai maka wuri a cikin su
an aura ba abokan yana da yawa san aura
in yasa kai saranda
zaka je kai hanka babanka dan uwanka abokin babanka abokin yayanka zaka zo ka kashe kai hanka to wannan duka ba shi bane
ke so suke kai muku makamai
a karba wajen police a je a karba wajen sojoji daya biyu haka haka fara mun fita mun shiga daji muka je muka yaki duka wannan mun samu zamu kai mun kai a lokacin mu da wani kadan ne ba a jewa za a yi taraba sanda sun fara yawa a lokacin da Boko Haram sun same karfi sosai ma lokacin karban garuruka wannan idan bindigogi da yawa an samu shi sa
ina so ran ci ku suke
a wase fa ko wasu akan dose ko wasu kuma wanda sun aura yanzu haka yana hannun mutane a
ke kuma soji ni sai ka taimaka aje a samu so ran ci ku dan
yanzu haka muna kan taimakawa kamar abokan mu suna can an ce mu kira su su fito mun wanda ya samu layi mu ya kira mu akan zai fito zamu tambaya matan ci gudu kuma su ma kowa an yi musu bayani sun je duk wanda ya taimaka ya kawo daya daga cikin matan ci gudu zai mishi kyauta sosai
duba da har yanzu Liyasha Rebu ita ce daliba ɗaya tilo da ta rage a hannun yan Boko Haram daga cikin ɗaliban sakandaren Dabci a jihar Yobe da aka sace na tambaye wannan komanda na Boko Haram ko ya san inda take
Liyasha Rebu tana tafiyar cari
wani ne aureta can
wanda ya aureta an kashe shi kuma wani ya kara aureta
ta da yara ne
kana da yara biyu
maza ne kuma ta
ɗaya ma ɗaya na mace ɗaya na mai babban shugaba wanda yana tsara a can shi ne
amma yanzu kana ga akwai yanda za a samu ta
to wajen areas din ba wai ba za a ya same ta bane dan ba wanda zai magana da shi a cikin can ba wanda kaman zai community kim da shi an ba haka ba ba wai ba ra samu shi
ba yan group din kuma yanzu
ba yan group din ba ne sai dai abokan yan mu ne da yawa da muna tare tukun
yan isop ne ko yan jazz ne
yan so
wannan ma tsohon komandan Boko Haram ne da ya saranda
yaki ne muke
ka yaki a wurare kaman wuri nawa
wurare dai bazan yayi rigaba
daga nan kuma sai ya faru
to daga nan da aka yi muna yakin mu kuma yakin ya zafi ta kai mu shine muka gudu zuwa nan
ke kamar menene ba ku kallon guyon ku aje maka muku kuma kauya
gwamnati yayi magana akan cewa duk wanda ya dawo ba za ta bashi ba to sannan mu kuma muka yarda muka dawo mun dawo din kuma haka din ne
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Hassan Maina Kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushin
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa
hukumar shirye-shiryen jarabawa ta shiga manyan makarantu ta jam ta keɓe cibiyoyin jarabawa don shiga manyan makarantu guda 11 don ɗalibai masu buƙata ta musamman a faɗin ƙasar.
Har ila yau za ku ji ƙoƙarin da wani ɗan majalisar dattijai ke yi na tallafawa ɗalibai domin samun ilimi a jiharsa.
Kuma dubi da irin ƴaƴa da muke da su na talakawa da za su gama secondary school ba tare da sun samu hali na ci gaba da karatu ba. Wannan dalilin da ya sa kenan ya ce a shiga lungu da saƙo a zaƙo hazikan ɗalibai da suka yi ƙoƙari a lokacin da suka gama secondary school ya ce a biya musu waɗannan kuɗaɗe.
Kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa
to madalla ba tare ba ta lokaci ba zan mika ku ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad
hukumar shirye-shiryen jarabawa ta shiga manyan makarantu ta jam ta keɓe cibiyoyin jarabawa don shiga manyan makarantu guda 11 don ɗalibai masu buƙata ta musamman a faɗin ƙasar ɗaya daga cikin cibiyoyin na jihar Bauchi inda ɗalibai da ke jihohin Shehu Arewa maso gabas suka rubuta nasu jarabawar. Farfesa Salihu Shehu shine shugaban jami'ar Al-Istiqama da ke garin Sumaila a jihar Kano ya yi ƙarin haske kan shirin.
Hukumar jam ta yi musu tanadin yin jarabawa a wani irin yanayi na musamman wanda ya dace da irin lalurarsu kuma waɗannan cibiyoyi guda 11 ne a Najeriya. Bauchi tana ɗaya daga cikin waɗannan cibiyoyi.
Wasu daga cikin ɗalibai masu buƙata ta musamman sun bayyana gamsuwa da irin shirin da hukumar jarabawa ta JAMB ta yi musu, da kuma fatan ganin jami'o'in da suka nemi neman zuwa domin ƙara karatun nasu sun ba da damar shiga makarantar don faɗaɗa ilimin nasu, da kuma kira wa gwamnati da ta ba su aiki idan sun kammala karatun nasu. Musa Ibrahim ɗalibi ne makaho daga jihar Adamawa ya yi bayani kamar haka.
Jarabawan nan gaskiya suna ba mu
A gefe guda kuma, sanata mai wakiltar jihar Bauchi ta Kudu Malam Shehu Buba Umar ya ba da tallafin kudade ga wasu rukunan dalibai wanda iyayensu ba sa da karfi don rubuta jarabawa ta JAMB wa dalibai 366 waɗanda aka zaɓo su daga yankunan ƙananan hukumomi guda 7 na mazaɓar sanata. Umar Awal shine wakilin sanata Malam Shehu Buba Umar ya yi ƙarin haske kan tallafin da sanatan ya bayar.
Sanata Shehu Buba sanata ne mai tausayin talakawa, kuma dubi da irin ƴaƴa da muke da su na talakawa da za su gama secondary school ba tare da sun samu hali na ci gaba da karatu ba, wannan dalilin da yasa kenan yace a shiga lungu da sako a zako hazan dalibai da suka yi kokari a lokacin da suka gama secondary school, yace a biya musu wayannan kudade.
Wanda priority din na ƴaƴan talakawa ne ba na ƴaƴan wasu bane, ƴaƴan talakawa ne ya zakulo yace a biya musu wayannan kudade, wanda kuma a shekara mai zuwa yana da alƙawarin zai ƙara akan wannan number da ya riga ya biya musu yanzu. Wannan shine ainihin dalilin da yasa sanata yace ayi wannan aiki. Presently dai abinda muka yi amfani da shi mun yi amfani ne wajen yi ma wa yara registration, to amma a gaba sanata yana da alƙawarin cewa duk wanda ya kasance ya samu result mai kyau a JAMB din nan to zai yi kokari ya kuma tallafa mishi a wajen karatu na gaba. A wannan lokaci da muka fara sanata ya ce ku je ku yi wannan zakaran gwajin dafi ne, amma we hope a shekara mai zuwa ba senatorial district din shi kadai zai tsaya ba, amma a yanzu mun biya wa dalibai daga Bauchi local government, Toro local government, Tafawa Balewa local government, Das local government, Kiripi da alƙalairi local government wa'anda suke, da Ɓogoro local government wa'anda suke, Sabin local government ne da suke cikin senatorial district din shi. To amma kamar yadda na gaya muku wannan zakaran gwajin dafi ne, sanata yana da alƙawarin cewa in Allah ya kai mu shekara mai zuwa zai goyin, to insha Allahu muna da fatan cewa shekara mai zuwa sanata mai taimakon talakawa zai ba da wannan tallafi across 20 local government.
Su ma dai ɗaliban da suka samu tallafin sanata Malam Shehu Buba Umar waɗanda suka taka rawan gani ne a jarabawar WAEC da kuma NECO, amma sabili da rashin kuɗi ba su sami damar ci gaba da karatu ba, sun bayyana godiyarsu a madadin sauran ɗaliban da suka amfana da tallafin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Aliyu Sha'ban baban keke, na fito ne daga Bauchi local government. Ba abin da zan ce sai illa godiya da fatan alkhairi wa shi wanda ya muna wannan abu, sabila da ya taimake mu matuƙa sosai fiye da yanda muke tunani, domin mun tabbatar da cewa lallai za mu yi karatu insha Allah a sanadiyansa free education, hatta kudin transport ba ma kudin exam ba an bamu, in da mu je training lokacin ana mana training ana bamu kudin transport, yanzu ma aka da rami jarabawa kowa an tura masa da kudin transport, hakan na nuna mana cewa lallai da gaske zai iya kula da mu ya miyar da mu tamkar ƴaƴansa. Gaskiya muna godiya sosai. A gaskiyar magana wannan karan din ma ina cikin kalubalen kenan sai na tarda abun, domin kaman kuka na ma aka jini aka ce ya kamata gaskiya ni ma a sana a cikin tsarin tunda na ci jarabawan gama secondary WAEC, kuma gashi bana da ko kudin da zan biya na JAMB din, aka biya mun kuma aka ce insha Allah in muka yi nasarar cin JAMB za a ci gaba da daukan nauyin karatu. Gaskiya abin ya min dadi fiye da yanda nake tunani, kokarin su koyi da shi
gaskiya su zo da sabon abu wanda ba sosai aka saba yin kalan ba taba ban ma taba gani ba ko ban ma taba ji bane dai sai akan shi abun ko da yaushe ina tuna ba abin da nake cewa sai dai alhamdulillah yana matukan burge ni abun gaskiya sosai
sunana Fatima Musa local government of Abalewa kai ba abin da zamu iya cewa sai alhamdulillah muna godiya sosai sosai Allah ya saka da alkhairi ko iyayenmu ma ba za su iya mana abin da ya mana ba muna godiya sosai sosai da horon da ya bamu da ba mu iya computer ba saboda shi mun iya kuma muna godiyawa sosai Allah ya kara masa budi ya sa ya fi haka
to masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Bauchi
Abdulhamid Muhammad
da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Lenz Gresham naku baban gidaje Brain ke cewa huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba
Madalla a gaida Babangida Jibrin. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Sunusuma Datti da Magaram da Isuhu Makerima Datti tare da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama. Suka ce muna kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu Jamhuriyar Nijar da cewa ya kamata ta gaggauta ɗaukan matakan shawo kan matsalar tsadar kayan abinci da man fetur da ke ci gaba da ciwa talakawan ƙasarmu tuwo a ƙwarya. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen dukkanin matsalolin da suka yi wa ƙasashenmu na Afirka tarnaƙi da dabaibayi suka hana mu sakat. Saƙon Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Yace ina miƙa saƙon ta'aziyya ta ga gwamnatin jihar Kebbi da kuma iyayen waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon ruptawar wata ƙasa a jihar ta Kebbi. Muna addu'ar Allah ya kiyaye faruwar hakan a gaba. Amin. Wannan saƙon kuma cewa ye tsadar rayuwa, tsadar man fetur, tsadar kayan abinci wanda talaka ke sha a ƙasar mu Najeriya shine abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya. Addu'ar mu da fatan mu anan shine Allah ya kawo talakawan ƙasar mu Najeriya mafita. Amin. Saƙo daga Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Malam Umar Kamba Yawuri. Yace zuwa ga filin wasiƙun masu sauraro Salam VOA Hausa. Muna kira ga ƙasashen duniya masu yaƙe-yaƙe a tsakanin su su bar ɗage-ɗagen nan da suke yi. Saboda shi yaƙi ba daɗi gare shi ba. Kuma kowa kaji ya ce Allah ya koro da yaƙi, to bai san shi bane.
Madalla, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, ma'aikatar tsaron Isra'ila ta faɗa a yau Litinin cewa mazauna gabashin Rafa su koma wani wuri da sojojin ke kira yankin na jin kai da aka buɗe, wanda ya haɗa da Khan Yunis, wani mataki da ke zuwa kafin farmaki da Isra'ila take shirin kaiwa a Rafa. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta kafa a shafinta na dandalin sada zumunta da harshen Larabci cewa sojojin Isra'ila za su ƙara ƙaimi wurin fatattakan ƙungiyar 'yan ta'adda na Rafa, don haka duk wanda zai zauna wurin zai jefa rayuwarsa cikin haɗari. Jami'ai a yammacin Rasha sun ce wasu jirage na Ukraine marasa matuƙa sun hallaka akalla mutane shida a yau Litinin a yankin Belgrade da ke kusa da iyakar Rasha da Ukraine. Gwamnan yankin Vyacheslav ya ce ya faɗa a shafin dandalin Telegram cewa jirage marasa matuƙan sun afka motoci da dama, kana harin ya raunata sama da mutane 30. A hali da ake ciki kuma, ƙasar Jamus ta faɗa a yau Litinin cewa ta dawo da jakadarta a Rasha tsawon mako guda a Berlin domin jin ta bakinsa, biyo bayan zargin wani harin kutsen yanar gizo a kan jam'iyyar shugaban gwamnati na ƙasar Jamus Olaf Scholz. Wata gagaruban ambaliyar sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a jihar Rio Grande do Sul a Brazil ta kai adadin mutane da suka mutu zuwa aƙalla 78 ya zuwa jiya Lahadi, kuma tana ta raba kusan wasu 120 da mahallansu. ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadaje a birane da dama. Ruwan saman ya kuma haddasa gocewar laka, kana ya karya wani bangare na madatsar ruwan da ke samar da wutar lantarki. Masu aikin ceto sun yi amfani da kwale-kwale da baburan ruwa da ma masu ninkaya wurin taimakawa aikin ceto da ake gudanarwa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma can an jima da daddare, idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labaran duniya, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da Bada Umarni, da ma injiniyar mu Miskila, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.